Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8 da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da kidayar kuri'u a fadin Amurka. Sakamakon da zai bayyana wace jam'iyya za ta samu rinjaye tsakanin Republican da Democrat a majalisar dattawa ko majalisar wakilan kasar. Za kuma mu leka jamhuriyar Niger inda za ku ji cewa waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Difa sun ce suna cikin wani hali na tsakane wuya sakamakon karancin tallafin hukumomin jihar. Sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labarin wasanni daga Nigeria. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Da sanyin safiyar yau Laraba, jami'an kasar Nepal sun ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.6 ta afkawa kasar inda ta kashe akalla mutane 6 tare da lalata gidaje da dama a gundumar Doti dake yammacin kasar da kuma girgizar babban birnin kasar India, New Delhi. Wasu mutane 5 sun samu munanan raunuka inda gidaje 8 sun ji Bola Bahatta, mataimakin yan sanda a Doti, yana mai tabbatar da wani adadi na farko da jami'in ma'aikatar cikin gida Tulsi Rijal ya raba. Yan sanda sun ce an garjiya da waɗanda suka ji rauni zuwa wani asibiti. Kasar Nepal har yanzu tana sake ginawa bayan wasu manyan girgizar ƙasa guda 2 a shekarar 2015 da suka kashe kusan mutane 9,000 tare da lalata daukacin garuruwa da wuraren ibada na tsawon shekaru aru-aru da haddasa durƙushewar dala biliyan 6 ga tattalin arzikin kasar. Na miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka mutu a girgizar kasar. Prime Minister Sher Bahadur Duba ya rubuta a shafinsa na Twitter da umarci hukumomi da abin ya shafa da su shirya yadda ya kamata ga waɗanda suka jikkata da waɗanda abin ya shafa. Makomar manufofin shugaban Amurka Joe Biden na sauran wa'adinsa na farko ya rataye ne a daidai lokacin da ƙasar ke dakon sakamakon zaben rabin wa'adi da zai tabbatar da wace jam'iyyar siyasa ce ke da iko da majalisar a shekaru 2 masu zuwa. Wasu manyan zaɓukan majalisar dattawa da dama sun yi kusa a yi hasashen wanda zai lashe da sanyin safiyar Laraban nan, yayin da waɗanda ke kan kujerunsu ke samun nasara a wasu. Jami'an zaben a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon zaben wasu fafatawa. Gaba ɗaya da yadda aka yi tunanin 'yan jam'iyyar Republican za su samu nasara, ga dukkan alamu ya nuna ba haka yake ba, yayin da jam'iyyar adawar ke samun wasu kujeru da ba a yi tunani ba a majalisar wakilai, duk da cewa za ta iya samun isassun kujeru da za ta iya samun rinjaye a majalisar. Ana takara a dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai da kuma 35 daga cikin 100 na majalisar dattawa. A yanzu dai majalisar dattawan ta rabu daidai tsakanin 'yan Democrat da 'yan Republican, inda mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris za ta iya jefa ƙuri'ar raba gardama idan aka yi kunnen doki ga 'yan Democrat wajen zartar da kuduri. Don haka 'yan Republican suna da buƙatar kujera ɗaya kacal domin samun rinjaye. Yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami kamar yadda rundunar sojin Koriya ta Kudu ta bayyana, lamarin da Pyongyang ba ta taɓa yin irinsa ba, wanda ya ƙara ta yadda jijiyoyin wuya Arewa maso gabashin Asiya. An harba makamin mai cin gajeren zango ne daga yankin Sukchon da ke dab da arewacin babban birnin kasar, a cewar hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu. Jami'an tsaron gabar tekun Japan sun ce da alamu makamin ya kasance a cikin iska na ƙasa da minti 5 kafin ya sauka a tekun da ke gabar gabashin Koriya. A makon da ya gabata, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami 35, ciki har da wasu da suka haifar da sanarwar kai hari ta sama da gargaɗin neman mafaka a Koriya ta Kudu da Japan. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu a yau Laraba ta fitar da hotunan sassan makami mai linzamin da aka gano, waɗanda wasu daga cikinsu na ɗauke da rubutun Rasha. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar India za ta faɗaɗa dangantakar tattalin arziki da Rasha tare da ci gaba da siyan mai daga Moscow, in ji ministan harkokin wajen India. Yana mai nuni da cewa shigo da ɗanyen mai mai rangwame daga Moscow ya yi mata amfani. Ministan harkokin wajen Subrahmanyam Jaishankar ya faɗi hakan ne yayin wata ziyara da ya kai zuwa Moscow, cewa a matsayinmu na uku mafi girma a duniya wajen amfani da mai, ya zama wajibinmu mu tabbatar da cewa masu sayan India sun sami mafi kyawun damar shiga cikin mafi kyawun sharuɗan kasuwanci na duniya. Ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da takwaran aikinsa na Rasha, Sergey Lavrov, a jiya Talata. A ziyararsa ta farko zuwa Rasha tun bayan barkewar rikicin Ukraine, ministan Indian ya sake jaddada daɗaɗɗiyar alaƙar New Delhi da Moscow, inda ya kira ta da dangantaka mai matuƙar kyau.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ana ci gaba da kidayar kuri'u a fadin Amurka a yau Laraba, sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi jiya Talata zai bayyana tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat wace za ta samu rinjaye a majalisar dattawa ko majalisar wakilai. Ga fasarar wannan rahoton. Ba za a iya hanzarin fadin sakamakon zabukan wasu muhimmin kujerun 'yan majalisar dattijai ba a yau Laraba, yayin da wasu da ke kan kujerun ke samun nasara a wasu wuraren. Jami'an zaɓe a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa ta yiwu za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon wasu zaɓukan. Gaba ɗaya yadda aka yi tunanin, jam'iyyar Republican za ta samu nasara da alamu ba haka lamarin yake ba, yayin da 'yan adawa suka lashe wasu kujeru da ba a yi tsammani ba a majalisar wakilai, duk da cewa za ta iya samun rinjaye a majalisar. Dukkan kujeru 435 na majalisar na tattare da hadari, kuma ana fafatawa kan kujera 35 daga cikin 100 na majalisar dattawan. A halin yanzu dai majalisar dattijai ta rabu daidai tsakanin 'yan Democrats da Republican, inda mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris za ta iya jefa kuri'ar raba gardama daga jam'iyyar Democrat. Don haka akwai buƙatar 'yan Republican su samu kujera ɗaya kacal domin samun rinjaye. Fiye da mutane miliyan 45 ne suka kaɗa kuri'unsu da wurwuri, wasu kuma ta gidan waya kafin zaben ranar Talata. Wasu masana na ganin jimilar kuri'un da aka kaɗa a faɗin ƙasar na iya wuce kuri'un miliyan 115 da aka kaɗa a zaben shekarar ta 2018. Masu jefa kuri'a a jihohi da yawa suma suna da tambayoyi kan takardar zabensu game da matsayin doka na zubar da ciki, caca da tabar wiwi. Masu jefa kuri'a a California, Michigan da Vermont sun amince da shirye-shiryen da ake bada haƙƙin zubar da ciki a cikin kundin tsarin mulkin jihohi. Masu jefa kuri'a na Maryland sun yanke shawarar bada izinin amfani da tabar wiwi, amma a wasu jihohi da yawa ba amince da irin wannan shawarar ba. An samu tarihi a jihohi biyu. Maryland ta zaɓi gwamnatin baƙar fata na farko, Westmore ɗan Democrat. Massachusetts za ta samu gwamna mace ta farko da kuma 'yar maɗigo ta farko a ƙasar, Maury Haley, kuma 'yar Democrat. Waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Difa ta jamhuriyar Niger sun bayyana cewa suna cikin wani hali na tsaka mai wuya sakamakon ƙarancin tallafin hukumomin jihar. To sai dai hukumomin jihar sun musanta hakan. Daga Difa ga Abubakar Isa ɗauke da rahoton.
Ruwan dai na koma dugu Yobe na tsakanin jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya ne a tsawon kilometa 150. Dama dai a duk shekara ruwan na koma dugu na yin ambaliya, sai dai a bana al'amarin ya fi yin kamari, inda magidanta fiye da 10,000 suka rasa matsugunansu. Hakan ya sa Firaministan Niger Uhumudu Muhammadu kai ziyara a kwanakin baya a jihar ta Difa domin ganewa idonsa irin barnar da ruwan ya yi. To sai kwanaki kadan da ziyarar ta Prime Minister Niger, wadanda ruwan yayi wa barna, su fara kokawa da karancin tallafin hukumomin jahar. Gama abun da wasu daga cikin su ke cewa,
sunana Iliya Abdu. To rayuwa gata dai, mutun ya gude ya bari ba abin da ya taho da shi kawai ya dai tsire da rayuwar shi. A abin sai a bar ma zan san shi babu ma, abinda gonakai da man ruwa ya tafi da su babu ma abinci, kuma har yanzu bamu ga ba wani gudunmawa ta zo. Akuna ma kana ganin dai a waje dai muke har yanzu. Yau da zan war mai kwana biyar. Fata da hukuma ta dan kama mana.
Mun sunana Fatima Musa. Gaskiya muna da matsala gidanmu mun huto bamu da komai. Ba abinci, babu ruwa, babu abin shimfiɗa, ga sanyi, ga yara kuma ga rashin magani. Muna tare da matsalar wani. Muna son da buƙatar abinci da ruwa kuma da wannan. Sojoji dai suna dan taimaka mu suna kawo ruwa.
Sunana Hadiza. Matsalar mu wallahi ga yanan ga yara, ga sanyi, ga yanan haka muke kwana yaran mu ga sunan duk basu da lahiya. Ba taimako dan ma soja suna taimaka mana da ruwan sha dai kawai. Amma muna roƙon gwamnati taimaka mana.
Sunana Makita Muhammad sai dai hakuri bamu da abinci bamu da dakuna wajen kaman dush bamu da komi ruwa ya cinye gonaki yanzu so muke da kawai gwamnati su tallafa mana bamu da dakuna lokacin sanyi ya zo ga tuzuga ga fali wani menene suna damu
to komi hukumomi ta hadifa za su ce game da koke-koken wadanda ambaliyar ruwan ta shafa ari mushe mataimaki na biyu na magajin garin Difa
mutane na kasan ambaliya ne ya ci su ba zai yi ba a basaka akwai abinci da an nemo a gaba ana basu da amurihiya har game da ladan da sun hito wannan su an samu musu wuri kuma an basu ne likita ne wani lokon ne bayan daki ne komi da komi an musu kuma abinci tunda muke zo ba mu ci abinci mu ba na gwamnati ne muna ci
ruwan dai na koma dugu yobe ya fara yin ambaliyar ne a wasu garuruwan Difa tun cikin shekarar 2009 inda a bana hukumomin Niger suka yi alkawarin daukar matakan za su kare al'ummar Difa da wannan ambaliyar ruwan a nan gaba. Abubakar Isa, sashin Hausa da muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
To a gaida Abubakar Isa. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar.
Thank you.
Allah. To yanzu kuma ga Hassan Tambuwa da rahoto na musamman.
A hali yanzu dai, ƴan arewa musamman matasa suna yin ƙaura daga arewa zuwa kudancin Najeriya domin neman ayyukan yi. Na tattauna da wasu ƴan arewacin Najeriya a game da wannan ƙaurar da ƴan arewa ke yi zuwa kudancin Najeriya.
Sunana Gaga Muhammad, sakacin manyanmu ne sakacin shugabannin arewacin Najeriya da suke kawo su ga wannan abin. Suke zakkuwa wurin neman taro kubun su anan.
To me yasa kace laifin shugabannin arewa ne?
Madalla, yanzu wani in yana da hanyar da yake samu ne dubu a sahiya wallahi bai zo wannan kasar ba. Duk inda ka tafi gidan ku yaji ma ko ina da. Mu maki a buɗe kamfuna da cin Najeriya samarin mu su zauna su bi abubuwan da suke ci a gida su ciyar da iyalan su ciyar da iyayensu. Wani zaka duba maraye ne bai da uwa bai da uba. Amma kuma karfi shi aka inda yake neman makansa. Kaga in akwai inda yake aiki ya samu abinci ya wuce maraye. To amma karancin wurin ayyuka sai kai ki wani yayi makaranta ma ya gama babu kamfani da yake shiga ya aiki. Wani kuma a takaice shi makiyayi ne. An waye sahiya an zo an kore an kore an shanu an dauka an tai da su bai san wata sana'a ba a can gidan nan dole ne hiyo nan kasar ga wani ya zo nan ga ciwo yake kama wani zai fada lebaranci a karuri wasu kuma za su shiga cikin gari wasu riyoji suke gina wasu suna zuwa suna gina soka wai kaga matsuwa ce ta kawo su bahaushe yake idan mutun ya motsa garuwa za su ci ko harshen ta gobe ka bashi na rikawa
sunana magaji dan malam gada wanda eh to ni abin da ya kawo ni da Sokoto nake ina da sana'a ina shago bayan lokacin na ina kasuwanci sai da bayan Allah kada ni kama bi wana falake muna kawo shanu to da kawo shanun nan Bodija har Allah kada da zaman mu ya kama
arewacin Najeriya ba a kasuwanci
a ana kasuwanci da kyau amma dai duk da haka nan kudanci yayi to saboda yau in ka sauke shanu trailer guda in kana karin sauke ta bale ma lokacin nan kana sai da ita kudi hannuka koma arewa kaso arewa ko in ka kai kasuwa da wuya ka sai da ini haka nan
to amma wasu na cewa rashin tsaro wasu kuma na cewa rashin aikin yi shi ya kawo su kudu kai kana cikin irin waɗannan
to mu ko da mun ka fara zuwa nan lokaci akwai dama dama amma yanzu gaskiya ba abin da rashin tsaro nan saboda akwai matsaloli da dama rigingimu daban-daban barai yan boko haran da sauransu matsaloli dai daban-daban da talauci da shi aike shi shi kawo mutane arewa suna tawa nan idan mutu ya zo nan sai ga kamar rufi ashiri sannan kuma fi yawa duk wanda suke zama nan ba wanda ke zanna ga banza dole wanda duk ya zanna nan yana tashi kama neman makanshi arewa ko mafi yawa sai ka iski ya rasa mari suna zanne saboda keta wadanda suke da hali maimakin samun sa yaran su aiki ba su don ka ga nan mutanen kasan ga duk wani wanda ya samu aiki sai ya samu wanda zai sa gaba ta yashi aiki ko muna inda muke yanzu nan ba wanda yake shi dai akalla mutum kusan sun yi 50 wanda suka koyi aiki daga wajena ƴan argungu wanda suka zo yanzu nan ma kaga akalla ma mun kai mutum 60 ko
sunana Alhaji Umaru nake ji mafuta gaskiya abun nan akwai matsala ko akwai ban tsoro yau ya dace a ce yaro matashi da babban mutum a ce kowa ya baro gida ne ya yo kudun gashin kudun gana ima laluran mu in arewa mutum mutu ai kaga kuma in an kai haka gaskiya abun bai yi dadi ba ana ka gani me ya kawo wannan ni yanzu abin nan ne haka gani akan rashin kulawa shugabanni ce inda sun kula musu da addini da kokartawa da wani hannun jari da wani sauran su ai da ina ga haka ba ta haru da tsaro duk abin da yake kawo matsala ga babu kamar tsaro Allah ka yayi kokari yayi noma lokacin da za a di dan bindiga dadi a ce sun hana mai ya di ba kuma gwamnati na kallo gaskiya ya kamata ta tausaya saboda ƴan kasar ta mutu dai ta su dai ce ba su da wata kasa sai ita kuma an waye gari mutanen sun zama kamar kaji duk idan sun karo a kashe ba dadi
da Muhammadu Ahmed to ya kuke ganin matasa ƴan arewa dake shigowa nan kudancin Najeriya
ba zai shigo zama da kasa na kowa da kowa da kuma na Allah ne
kuna maraba da su
ya za yi
kuna jin dadin zuwan su nan
ji dadi ba zai ka duka a sai kowa ya sai na shi ka duka a sai shi kuma samu wani abu ne ya kawo ne kuma samu kowa araba ko ne da ko ne kowa
to bayan masu dukiya irin masu zuwa yin aikin karfi fa su ma kuna jin dadin zuwan su
ana ji dadi saboda ka wani yana da kudi bai ya yi abun nan amma ya samu wani sai yi mashi an ba shi kudi shi kuma sai ji dadi kuma wani ana aiki shi kuma sai yi sauki
yanzu idan kana da aiki zaka ba mutanen arewa
a sosai mana ana ba shi saboda ni ba mu iya yin shi muna kai wani to ga shi zo ga yi mu kuma ba shi kudi kuma shi kuma sai ji dadi sai kai kudi gida ya mu shi sai ci madan shi sai shi kuma sai samu kuma sama lafiya shi ne na da cewa
sunana Mikael Shagon dan Buga aka hisani na ga Obulu
to me yasa ka bar arewacin Najeriya ka shigo nan kudancin Najeriya
gaskiya saboda rashin zaman lahiya a ƙasar mu da rashin kuma abin shi yasa kawai ni wannan kudi ne zama na
da ashe yanzu komai ya koma daidai arewacin Najeriya lafiya lau sannan komai na tafiya daren dam
za ka koma arewacin Najeriya ka zauna wallahi a yau ma banki na koma ginan uba in dai lahiya lau a ƙasar mu a yau yau dinnan banki na koma arewa ba
me yake bukata ga shugabannin arewa musamman gwamnati
yawa gwamnatin mu na arewa su kawo mana tsaro a arewa da ya kamata har dai a jihar Mazamfara ba mu da kwanciyar hankali sosai kuma su kamanta mana su yi mana adalci abinda muke so ga gwamnatin mu na arewa kenan
sunana Buhari Magaji Koko
me yasa ka baro arewacin Najeriya zuwa nan kudancin Najeriya
neman kudi
arewacin Najeriya babu wurin neman kudi
akwai wurin neman kudi amma Allah ya kaddara cewa abincin mu yana nan saboda shi abincin mukaddari ne
yanzu idan ka kwatanta a can da nan ina ka fi samun kudi
sai nan na fi samun kudi
dan lamura suka daidaita za ka koma arewacin Najeriya ka zauna
ya zama dole
ni Alhaji Abubakar Maga nake gaskiya turaruwa mai gida mun ci baya sosai saboda akasari tsakanin Allah wasu sun dawo irin kamar kasar Ibadan wasu kuma kamar kasar Inyamuri wasu kuma kamar kasar Ghana bayan da gaskiya wani insha Allah wazi har illa masha Allah wani bazai koma gidansu ba kaga gaskiya sai dai muce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan gwamnati ta yi muna bazata wanda yake mun tsammaci da cewa za ta kare haƙƙin mu za ta kare haƙƙin iyalan mu za ta dauki mataki akan mu ta kare lafiyar mu ta ba mu tsaro to sai ga ya koma haka ba gaskiya bayan da zamu yi sai mu roki Allah ya kawo mana mahita ya kawo mana roki ga wannan matsalolin da muke cikin su
Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto mai fashin baki ya ce irin wannan kaurar jama'a daga arewa zuwa kudanci tana da illa
abinda illa babba ita ce duk da al'adun su daban-daban suke don haka suna koyon wasu al'adu daga kudancin Najeriya suna dawowa arewa sanda suka dawo zaka iske wasu abubuwa irin waɗanda ke kawo rashin zaman lafiya amfani da irin bindiga domin a fasa gida a yi fashi suna koyo ne suna dawowa suna gari tare hanya dori ba ko abu ne ga yan arewa in kaga an tare hanya an tare mutum ai mai fashi ko an kashe shi ya an kama mutane zaka iske ba yan arewa bane a halin yanzu ya an kama zaka iske yan arewa ne sun koyi wanda aka sarrafa bindiga sun sha ganin gawa can inda suke zuwa sun tsiri tsoron gawa don haka su kashe su kwasan da sun tafi can sun ga inda kudi su akoni sun dawo nan ga kuma sun to da wannan al'ada cewa babu dan uwa babu mai gida sai dai kudi suna iya kashewa suna iya tare hanya suna iya fashi gida irin waɗannan abubuwa da suke koyowa sannan mafi yawan su dake zuwa kudancin Najeriya ko ba wani babba aiki ko sana'a suke yi ba ayyuka ne irin yanda suke gani kamar gadi da wasu abubuwa inda suke gani ana ta cuwa-cuwa to irin waɗannan abubuwa su suke zakkuwa al'adun in sun dawo da sunan gida wannan shi babbar illa
Farfesa yawancin waɗanda na tattauna da su suna cewa rashin aikin yi da tsaro su ne yawanci suka sa suka bar arewacin Najeriya zuwa nan kudancin Najeriya.
Matsalar tsaro ai rashin aikin ya kawo ta. Ai abin da ya kamata su faɗa ma ƙeta ta manyan arewacin Najeriya. Ai shi na sa suka bar arewacin Najeriya abin da nake nufi da ƙeta. Wanda ya fi kowa kuɗi Najeriya da ma Afirka ai ɗan arewa nan. Da masu bi mishi duk ƴan arewa ne. Rashin kafa masana'antu ƙanana-ƙanana da za su taimaka ma matasa su koyi sana'a su ma su samu kuɗi irin wannan ai shi ya kawo hakan
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Gaba na Blastafin ɗin ƙasar Ghana Kamal Jini Suleiman ya dawo yana samun horo a Sidon Reina kuma zai shirya wa karawa da Telusi a League One mai shekaru 21 ya kasance a wajen filin wasa tun a makon jiya ga ya gwamci a wurin samun horo sai dai tuni ya murmure zai kasance cikin 'yan wasan Bruno Genesio a karawar taron Asabar kuma dawowar tasa wani abin san barka ne ga Black Stars ɗin ƙasar Ghana da ke shirye-shiryenta wa gasar cin kofin duniya a ƙasar Qatar. Ɗan wasan da ke taka leda a ƙasar Faransa Usa ne a cikin 'yan wasan Ghana na coach Otto Addo kuma an yi yakini sunansa na a cikin 'yan wasa 26 da za su wakilci ƙasar Ghana a ƙasar ta Qatar. Charles Akuno tsohon coachin Black Stars ya bayyana da jin daɗinsa cewar ina Jackie Williams da Tariq Lamtina a cikin rukunin ɗan wasan Black Stars da za su halarci gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Game da Abida Kuno ya ce ne waɗannan ɗan wasa biyu tare da Muhammad Kudus in sun haɗe da Andre Ayew da Jordan Ayew da Saura Ghana za ta yi kyau a Qatar. Ina jin da mutane irin su Inaki Williams, Muhammad Kudus, Tariq Lamti, Jordan Andre Ayew, kasar Ghana na da kyakkyawar damar yin abun kwarai, in ji shi. Akuno ne coaching Black Stars tsawon shekara ɗaya da wata tara, kuma ya nuna cewa a wancan lokaci ya yi kokarin samun Williams da Lamti. So amince su takawa kasar Ghana leader amma bai yi nasara ba. Sabon babban coachin din Heart of Oak kasar Ghana, Slavko Mateka, ya bukaci a yi masa hakuri ya gina ɗan wasa masu ƙarfi. Coachin din ɗan kasar Sabia shine ya mai gurbin coach Samuel Boydu, kuma ya yi nasarori guda biyu tun zuwarsa. Haas ta yi rikodin nasarori biye da juna farkon lokaci kakan bana, bayan nasararta ci ɗaya da nema akan Kutuku Royals a ranar wasa na biyar a Cape Coast Stadium, kuma farkon nasararta a waje kinan. Da yake magana bayan wannan nasara, Slavko Matek ya bukaci magoya bayan Heart of Oak su yi haƙuri yayin da yake ƙoƙarin shirya ɗan wasansu. Ya ce, muna buƙatar lokaci, ba a cikin sauki ake iya yin abin ƙwarai ba, sai mun yi aiki tukuru yanda ‘yan wasanmu za su rinƙa yin wasa da kyau, in ji mai koyarwa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai labare amma fa a takaice.
Da sanyin safiyar yau Laraba, jami'an kasar Nepal sun ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.6 ta afkawa kasar, inda ta kashe akalla mutane 6 tare da lalata gidaje da dama a gundumar Doti da ke yammacin kasar, da kuma girgiza babban birnin kasar India, New Delhi. Wasu mutane 5 sun samu munanan raunuka yayin da gidaje 8 suka ruguje, inji Bola Bahatta, mataimakin sufetan 'yan sanda a Doti. Yana mai tabbatar da wani adadi na farko da jami'in ma'aikatar cikin gida Tulsi Rijal ya raba. Makomar manufofin shugaban Amurka Joe Biden na sauran wa'adinsa na farko ya rataye ne a daidai lokacin da kasar ke dakon sakamakon zaben rabin wa'adi da zai tabbatar da wace jam'iyyar siyasa ce ke da iko da majalisar a shekaru biyu masu zuwa. Wasu manyan zaɓukan majalisar dattawa da dama sun yi kusa a yi hasashen wanda zai lashe da sanyin safiyar Laraban nan, yayin da waɗanda ke kan kujerunsu ke samun nasara a wasu. Jami'an zaben a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon zaben wasu fafatawa. Yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami kamar yadda rundunar sojin Koriya ta Kudu ta bayyana, lamarin da Pyongyang ba ta taɓa yin irinsa ba, wanda ya ƙara ta yadda jijiyoyin wuya a arewa maso gabashin Asiya. An harba makamin mai cin gajeren zango ne daga yankin Sokchon da ke dab da arewacin babban birnin kasar, a cewar hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu. Kasar India za ta fada da dangantakar tattalin arziki da Rasha tare da ci gaba da siyan mai daga Moscow, in ji ministan harkokin wajen India. Yana mai nuni da cewa shigo da ɗanyen mai mai rangwame daga Moscow ya yi mata amfani. Ministan harkokin wajen Subrahmanyam Jaishankar ya faɗi haka ne yayin wata ziyara da ya kai zuwa Moscow, cewa a matsayinmu na uku mafi girma a duniya wajen amfani da mai, ya zama wajibinmu mu tabbatar da cewa masu sayan India sun sami mafi kyawun damar shiga cikin mafi kyawun sharuɗan kasuwanci na duniya.
Thomas Sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tiya na gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya. Ma assalamu.